duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba.
Misararo, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamdani. Madalla. Wani batu da ke zama babban kalubale ga kasashe a fadin duniya shine matsalar tsaro, wanda a yanzu haka ana iya cewa yanar gizo na taka rawa wajen harkar tsaro. Kasashe a nahiyar Afirka kamar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da ke neman kai wankin hula dare ga cigaban kasar, duk da cewa gwamnatin na iya bakin kokarinta wajen shawo kan matsalar. Amma amfani da zamani da cigaba da aka samu irin na fasahohi, ana ganin za su taimaka wajen rage yawaitar matsalolin tsaro da ake fama da su, a cewar shugaban wani kamfani da ke tattara bayanai da sarrafa su tare da ba da shawarwari kan hanyoyin magance matsalolin tsaro a Najeriya da kasashe da ke yankunan Sahel. Dr. Kabiru Adamu, wanda a yanzu haka suka kaddamar da wata manhaja da za ta mai da hankali wajen wannan aiki na samar da bayanai da suka jibanci tsaro. Ga dai hirar da shirin matasa a duniyar gizo yayi da shugaban kamfanin, wanda a cewarsa sun shafe sama da shekaru 13 da fara wannan aikin. Daga bisani aka samar da wannan manhaja mai suna IRS, wato Incident Reporting System.
To ba shakka mun fahimci cewa akwai gibi a wurin yadda ake tattara alƙaluma na harkar tsaro kenan, da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi. To shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence, wato na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin computer, kusan za a ce ma yana da tunani nashi na kanshi. To sai muka hada shi, muka tattara da wannan bayanan. A karkashin wannan hadin da muka yi, sai ya taimaka mana, yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron, a ta yadda in kana da ta sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin kananan hukumomi da ma na ƙauyuka, kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron, ina ne babu shi. Idan ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara ta wani bangare ne kuma ba a samun nasara. So a takaice dai abin da muka gabatar kenan, muna fatar kuma zai zama dalili na ita kanta gwamnati, jama'a masu zaman kansu, da ƙungiyoyi da 'yan jaridu da waɗanda ma ke bincike na sanin ainihi mai ke faruwa a ƙasa. Zai kuma bayar da dama na tantance duk lokacin da misali hukuma ta fito ta yi ikirarin nasara ko rashin nasara, jama'a za su iya amfani da shi wannan manhaja da muka gabatar na gano yaya maganar take gaskiya ne ko a yadda ake ikirarin ba haka maganar.
Ta ina kuke tara bayanan ku ne?
To akwai tsari wanda ake amfani da shi wannan farin da muke ciki. Akwai shi intelligence, wato tattara bayanai da tantance shi, duk da yake naga ana amfani da intelligence ta yadda aka ga dama a nan Najeriya. To amma dai a takaice shi ainihin abin da ake nufi da intelligence, tattara bayanai da tantance shi, to yana da wani tsari wanda ake bi, wanda duk wanda yake cikin sa kuma ya san wannan tsarin. To a takaice dai abin da muke amfani da shi kenan, ababe kusan biyu ne wanda suke da muhimmanci a nan. Abin da ake ce ma open thought intelligence, wato amfani da wurare ko damammaki wanda suke a bayyane, sannan kuma akwai wanda ake ce ma human intelligence, wato amfani da dan adam kenan wurin tattara bayanai. To shi wannan dan adam din wurin amfani da dan adam, akwai wanda za ka yi amfani da wanda ya san yana baka, akwai kuma wanda kila bai ma san yana baka ba. To a takaice dai akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya tattara wannan bayanan ta amfani da dan adam. To yawancin lokuta muna haɗa wayannan guda biyun ne, ɗaya na tabbatar da ɗaya, a wani lokaci kuma ɗaya na ƙara matsayin inganci. To yawanci sai mun yi amfani da wayannan kafafen biyu kafin mu saka shi bayanin a cikin rumbun tattara bayanan namu.
To ina ga irin yankunan da ba su da shi, kamar irin su karkara, za ka samu akwai inda ba za ka samu network ba da sauransu, shin ya kuke wajen ganin kun samu?
Na yi bayanin cewa hanyoyi biyu ne muke bi wurin tattara shi wannan bayanan. Sanin cewa ana samun wannan matsalar, shi yasa muke amfani da ce mishi hybrid, ma'ana yadda yanayin ya kasance sosai kai amfani da wanda ya fi maka sauki. Misali idan muka je kauyuka inda babu internet, akwai waya ko kuma akwai wannan bayani ma na baka, wani ya bai ma wani, sannan shi kuma ya baka. To haka duk muna amfani da wannan. A takaice dai akwai dama da muke da shi a karkashin wannan tsarin na mu shigar da bayanai ba dole sai wanda yake cikin yanan gizo ba.
Yanzu ci gaba ya kamu ko ince zamani ya kamu inda ake samun ci gaba sosai. Matasa da dama sukan shiga irin waɗannan yanar gizo su bayyana a wato abin da ya shafi tsaro. Shin ta yaya kuke ganin wannan manhaja zai taimaka wajen rage waɗannan labarai? Wasu lokacin akan samu labaran ƙarya daga baya kuma ka zo ka ga abin ya kai ga tashin hankali da sauransu. Ta yaya za ku yi tafiya ko ku wayar da kan matasa ko ku tantance ire-iren irin waɗannan abubuwa da ke hawa a kafafu?
To hanyoyin da muke bi wurin tantance bayanan da muke samu hanyoyi ne ingantattu wanda kuma a shi karkashin wannan aikin da muke na intelligence sanannun hanyoyi ne. To na farko dai duk bayanan da muka samu sai mun saka shi a karkashin shi wannan tsarin da muke. In har bai gamsar da mu ba karkashin wannan tsarin sai mu yi watsi da shi. Na farko kenan. Na biyu muna fatan cewa da dan Allah za a waye gari a lokacin da duk wani ma wanda ya shiga yanin gizo yana neman bayanai akan harkar tsaro to ya san inda zai je saboda ingancin da bayanan da muke bayarwa. Wannan idan haka ya faru to zai rage ma'ana. Yanzu ma kusan za mu ce mun fara kawowa haka nan. Akwai lokuta wanda wani zai yana ana iya bugu mana ba mu ga kun wallafa wannan labarin ba sai mu ce to ai ba mu tabbatar da shi ba ya samu wannan ba. To kin ga za a kai lokacin da jama'a in habbata ga mun yi ba za a san cewa a maganin nan ki dafa akwai ayan tambaya a kai. To haka din har ya kasance zai rage yadda ake amfani da yanan gizo wurin yaɗa labaran ƙarya.
Yanzu in ka lura akwai irin manhajoji da yawa wanda ake kirkirowa waɗanda hanyoyi ɗaya zuwa biyu sukan taimaka. Shin a wasu irin shawara za ka ba wa matasa waɗanda su ma ƙila suke da baiwa irin haka amma ba su da dama?
To na farko dai an kawo wani zamani wanda gaskiya harka ba kowane iri ne zai iya yiwa in ba tare da shi wannan yanar gizo ba. To ɗan shekaru baya mun tsaya muka yi nazari ababe biyar wanda za su taimaka ma tsaro a cikin waɗannan ababen har da yanar gizo. To a ƙarƙashin wannan ne shawari da zan ba ma matasa. Yanzu haka da muke magana akwai ayyuka a ƙarƙashin shi wannan bangare na tsaro wanda ake ce ma cyber security. To gaskiya akwai ayyuka da yawa a ciki fiye da ma waɗanda za su yi ayyuka. Ma'ana duk wani matashi wanda yake tasowa da kuma yake neman aiki kuma ba ma yi aiki wanda ke biyan kuɗaɗe kaɗan ba wanda ke biyan kuɗaɗe da yawa. To shawarar da zan ba shi ya shiga wannan bangare ya karanta wani fanni daga cikin bangaren shi cyber security din. Na tabbatar ma duk mai sauraro cewa in dai ka karanta din kuma ka karanta ka fito da takarda ko certificate mai kyau to samun aiki gaskiya ba ma a nan Najeriya ba a ko ina kake so a duniya cikin dan karamin lokaci. Saboda haka matasa gare ku
madalla. To mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ki mana fatan alkhairi. Ku sake haduwa a shirin na gaba. Assalamu alaikum. Wato na sheri shine abun gudawa.